This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1931 da 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar talata 1 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce sauyin yanayi wata barazana ce da ke buƙatar matakin gaggawa wanda ke ci kamar wutar daji. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun email 7,000 da Hillary Clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Kana shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga ƙasashen Turai su ƙara zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban baƙin haure da ke kurara nahiyar.
To, kanun labarin kenan. To, an fara tambayar ko shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da ƙaurar da cibiyar yaƙi da Boko Haram daga Abuja zuwa Maiduguri?
Ba wani wahala tafi Abuja, tafi ka zo duka da za a yi anan umarin anan za ta yi anan Maiduguri. Abin an samu cigaba kenan.
To, sojojin Najeriya sun shiga inganta dangantakarsu da jama'a har shugaban sashen inganta dangantakar ya ce daga yanzu idan soja ya kuntata ma wani a gaya masa.
This is my personal number 080340.
Ga lamba ta kaina 08040369. Ana iya samu na a koyaushe.
Kuma kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustafa na Sokoto na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya. To amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazana da ke buƙatar matakin gaggawa bayan isarsa Alaska jiya Litinin domin fara ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin ƙasar da nufin jawo hankali kan batun yanayi. A jawabin da ya gabatar a wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a Anchorage, Alaska, Mr. Obama ya ce batun sauyin yanayi yana ƙara ɗaukar sabon salo kowace shekara. Ya ce yanzu sauyin yanayi ba matsala ce da ke nesa ba, matsala ce da ke faruwa a nan yanzu haka. A zahiri ma sauyin yanayi na faruwa cikin sauri fiye da matakan da muke ɗauka na shawo kanta. Tilas ne a sake lale, ba mu ɗaukar matakai a cikin sauri yadda ya kamata. Mr. Obama shi ne shugaban Amurka mai ci na farko da ya ziyarci wannan ɓangare na taswirar duniya. Yayin ziyararsa a jihar Alaska, zai hau tudun da dusar ƙanƙara ta rufe, ya tattauna da masunta, ya kuma shiga wani shirin talabijin da fitaccen mai tada tsimin al'umma kan yanayi da halittu a cikin campaign fada White House na nuna yadda sauyin yanayi yake lalata halitta mai kyau da Allah ya albarkaci wannan jiha da ita. Za a ɗauki hotuna a dukkan wuraren da shugaba Obama zai yada zango da nufin nuna illar sauyin yanayi na zahiri da kuma jaddada saƙon shugaban ƙasar cewa sauyin yanayi ya riga ya iso.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun email 7,000 waɗanda mai neman jam'iyyar da makaranta tsaye da ita 'yar takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta aika ko kuma aka aiko mata lokacin da take sakatariyar ma'aikatar. Cece ku can da ake yi a kan amfani da email ɗinta a maimakon na gwamnati da Clinton ta yi yayiwa yaƙin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da take yi rauni. Clinton ta musanta aikawa ko kuma samun saƙonnin email da suka shafi aikin gwamnati ta wannan hanyar. Sai dai waɗansu masu kaɗa ƙuri'a suna cewa ba gaskiya take faɗa ba. Mark Ton na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana jiya Litinin cewa bayan da Sifita Janar na ma'aikatar leƙen asiri ya yi nazarin wasiƙun, ya tarar cewa kimanin wasiƙun email 150 daga cikin wasiƙun na Mrs. Clinton wasiƙu ne da suka shafi ayyukan gwamnati. Tona ya ce ko wato kawo yanzu ba a sami wani email ko daya daga cikin email din da Clinton ta aika ko kuma aka aika mata a lokacin da take wannan aikin ba da ya shafi gwamnati da kuma aka wato aka ayyana a matsayin wanda ya shafi wato sirri. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa ba sabon abu bane a matsayin wasiƙun email zuwa na sirri ko kuma keɓaɓɓu a maida su haka. Clinton ta ba ma'aikatar harkokin wajen Amurka izinin duba shafuka 55,000 na wasiƙun email ɗinta, ta kuma musanta aikata wani laifi. Ta ce ya fi mata sauƙi ta yi amfani da email ɗaya da kuma na'ura ɗaya lokacin da take matsayin sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga ƙasashen Turai jiya Litinin da su ƙara zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban bakin haure da ke kwarara nahiyar, amma waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar Jamus ɗin sun yi watsi da wannan kira.
Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage? Geht diese enge Bindung mit den universellen Bürgerrechten?
Kasashen Turai suka gaza game da batun yan gudun hijira. Idan aka bari wannan damar kare wannan yancin bil'adama ta kubuce, nahiyar ba za ta kasance yadda muke buri ba. Kasar Jamus ta karbi yan gudun hijira fiye da kowace kasa a kasashen Turai, da adadin su zai iya kaiwa 800,000 a ƙarshen shekarar nan. Sai dai Slovakia da Jamhuriyar Czech da Hungary da kuma Poland suna daga cikin kasashen da suka kyame cewa da shirin da ya buƙaci kasashen ƙungiyar tarayyar Turai su karɓi wani adadin 'yan gudun hijira. Prime Minister Slovakia Robert Fico ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da kimanta mata yawan 'yan gudun hijiran da za ta karɓa ba. Ya ce galibin 'yan gudun hijiran da suke kwarara kasashen Turai daga kasashen gabas ta tsakiya da Afirka suna wannan tafiya mai matuƙar haɗari ne zuwa kasashen Turai sabili da dalilan tattalin arziki, kuma kamata ya yi a riƙa mai da su kasashen shi na asali. Ranar Lahadi, ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Faransa Laurent Fabius ya zargi kasashen gabashin Turai musamman Hungary da ɗaukar waɗansu matakai masu tsauri da suka saɓawa manufar ƙungiyar tarayyar Turai. Budapest ta gina wata ganuwa mai faɗin mita 4 a kan iyakarta da Serbia domin hana baƙin haure kwarara zuwa cikin ƙasar Hungary. Shugaban ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa, Janar William Lacy Swing, ya ce ƙungiyoyin agaji irin nasa a shirye suke su taimaka wa gwamnatocin ƙasashen Turai shawo kan matsalar kwararar baƙin haure. Sai dai ya ce waɗansu ƙasashen Turai suna buƙatar kawar da fargaban da suke yi suke da shi game da karɓar 'yan gudun hijiran.
Wata kotu a kudu maso gabashin Turkiya ta umurta a ci gaba da tsare waɗansu 'yan jarida 'yan asalin ƙasar Burtaniya biyu da takuntansu har lokacin da za a gurfanar da su gaban kotu bisa zargin ayyukan ta'addanci. An yanke masu hukuncin ne a zaman kotu jiya da aka gudanar a birnin Diyarbakir, inda aka ba da umarnin mayar da 'yan jaridar waɗanda ke aiki da wani kamfanin labaran intanet na ƙasar Amurka gidan yari bayan kwana biyu da kama su a kan iyakar Siriya da Iraki da kuma Iran. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ruwaito cewa an saki direbansu mutum na 4 da aka kama. Jami'an tsaro sun ce an kama ɗan jaridan Jack Haraham da mai ɗaukar hoto Philip Vandalburi ne a ranar Juma'a bisa laifin ɗaukar hotuna ba tare da cikakken izinin gwamnati ba, yayin da suke ɗaukar hotunan faɗa tsakanin dakarun Turkiya da mayakan Kurɗawa. Daga baya aka ƙara laifin da na taimakawa 'yan ISIS, sai dai hukumomi ba su yi wani ƙarin haske ba. A cikin sanarwar da ta fitar ranar Lahadi, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta bayyana zargin a matsayin marar tushe. To, an sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, yayin da ake harmar bikin kwanakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari 100 bisa gadon mulki, wasu daga cikin tambayoyin da 'yan Najeriya ke yi shine ko shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da maida cibiyar bada umarnin yaƙi da Boko Haram daga Abuja zuwa Maiduguri. wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya shirya wannan rahoton.
Tun a lokacin da ake rantsar da shi, shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa cikin jawabin da ya gabatar cewar bai san me cibiyar bayar da umarnin yaƙi ta Najeriya ke yi a Abuja ba, bayan da shiyar Arewa maso gabas na cin wuta. Al'amarin kenan da ya sa aka mai da wannan cibiya zuwa birnin Maiduguri. Tuni dai rundunar tsaron Najeriya ta bayyana gamsuwarta bisa rawar da wannan cibiya ke takawa, kamar yadda kakakin rundunar Kanar Rabi Abubakar ya min ƙarin bayani.
Da zamu kara mai da hankali sosai a dukkan kuma tsawon da dama kuma an kuma tabbatar da muka abin da ya taimaka sosai.
Dr. Muhammad Elnur Dangel kwararre ne kan sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci da ke jami'ar Maiduguri,
kuma da shike kuma sun zo nan ba wani wahala tafi Abuja ka tafi ka zo duka da za a yi anan operation center kenan nan ya zama yi, ba lalle sai an tafi a tambayi wani a ba su umarni su yi wani abu, anan umarnin anan za ta yi anan Maiduguri abin an samu cigaba kenan.
Doctor, to wannan wani tasiri zai yi a yaki da ake da ta'addanci?
Sojojin za su yi da gaskiya, don shugaban kasa ya nuna shi ne abin da ya dame shi na fari. Sojojin da kansu ba za su yi wasa ba, na tabbatar za a samu nasara wannan abu. So yanzu tun da commandant sun zo nan Maiduguri da Seventh Deep suna nan, kuma shugaban kasa ba zai yarda a samu failure a wannan abun ba, kuma sojojin su kuma ba za su yarda a samu damuwa ba.
Dr. Muhammad Elnur Dongel, kama daga lokacin da cibiyar bayar da umarnin yakin ta koma Maiduguri ake ganin nasara a zahiri cikin wannan fafatawa da 'yan Boko Haram, na tambayi kakakin headquarters sojin ƙasa na Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka, wai shin waɗannan abubuwa ne sabbi wannan cibiya ke yi a birnin Maiduguri?
Eh, akwai abubuwa da dama. Idan ka lura duk sanda ake yaƙi irin wannan, ita runduna ta 7 da ta 3 waɗanda su ne jagora a ga sojojin Najeriya ta fuskar yaƙi da ta'addanci, ai suna da na gaban. Misali akwai headquarters sojoji ta ƙasa baki ɗaya da kuma sojojin ƙasa a nan Abuja. To su waɗannan da suke Abuja su ne yanzu aka ɗauke aka kai Maiduguri da kuma wata ƙaramar cibiya a Yola, yanda duk sanda aka tashi ana buƙatar wasu abubuwa ba sai an ce a kira Abuja ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ina kamo na aikin soja haji san kwairo, ina tsoron aikin soja haji san kwairo, in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan.
Bo ijazu mu ga ijazu su yamu na kote,
soja su yamu na kote.
Haka ne kuma a gaida Hassan. Har yanzu dai kan sojojin na Najeriya, bayan sun yi ta shan suka daga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane, sojojin na Najeriya sun fara zagaye jihohin da ake yaƙi da Boko Haram don kyautata dangantakarsu da jama'a. Daga Adamawa, jihar da aka fara da ita, ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
Shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji, wato Military Civil Relations Brigadier General Nicholas Rogers, ya ce yanzu fa lokacin cin zarafin fararen hula ya wuce, kuma ya buƙaci duk wanda ke da korafi, kama daga wanda ke korafin an kama su ba bisa laifi ba, ko kuma sojoji sun ci zarafin su da su kai batun ga duk wani rundunar soji da ke kusa, ko kuma masu buga lambar waya su kai tsaye.
This is my personal number 08034036932. You can reach me.
Daga yanzu ba za a sake cin zarafin wani ba, kuma duk wanda ke da korafi ko kuma bayani da zai taimaka yana iya tuntuba ta kai tsaye a wannan lambar tawa. Yanzu lokaci ne da aka duba wajen mai da martaban aikin soji, ai da harajin 'yan ƙasa ake biyan mu albashi, a cewar Brigadier General Nicholas Rogers. To koya ma dangantaka take a yanzu a tsakanin 'yan gudun hijira da hare-haren Boko Haram ya shafa, da kuma jami'an tsaro musamman soji? Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Nema a Yola ya ce
suna iyakacin kokari su fahimta jami'ansu, wato su sojoji, cewa waɗannan mutane da suke sansaninmu mutane ne wanda suke da yanci, suna da daraja da kima, ba mutane ne wanda za a tsawata musu ko a dake su ko a musu wani abin da zai musguna musu ba. Iya gurgudo alhamdulillah sojoji reaction ɗinsu a kam ɗinmu sai dai mu yaba. Wannan haɗin kai da suka baya Allah ya sa ya ci gaba.
Su ma dai shugabannin al'umma sun fa bayyana farin cikin su ne da wannan sabon yunkuri da rundunar sojin Najeriya ta kirkiro. Alhaji Ibrahim Muhammad Itisis da ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da shiyar Arewa, na mai fatan kulliya za ta biya kuɗin sabulu.
A gaskiya ba abin da yake ce mutane a ƙwarya da a doke ka ana kuka, zo yanzu kowa samu incin kansa.
Kuna ga matakin da aka ɗauka zai sa jami'an soji su daina cin zarafi da sanansu?
Zai sa sosai, don dama samun dama suka yi. Yanzu duk mutumin da aka zalunce shi in ya kai ƙaran abun a gaba ya bayani ya tabbata ba zai ji dadi ba shi ma don ba lokacin bane yanzu.
To sai dai kuma wasu ma na ganin su ma jama'a fa akwai rawar da ya kamata su taka a wannan yunkuri tunda in bera na da sata wai aka ce daddawa na da wari.
Sunana David Molomo, tsohon secretary na yan jarida na Adamawa State.
To ya kaji da wannan taro da aka shirya?
Da kyau. Sai dai mu jama'a ya kamata mu ma mu goye domin dan Najeriya in ya dan samu privilege kada haka zai abusing.
Sunana Samun Dinwaja.
To ya kaji da batun wannan sabon tsari da na sojojin Najeriya suka ci za su dauka don ganin kan cewa an daina cin zarafin jama'a?
Shine dama abun da muke bida.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu kuma ga Aliyu Mustapha na Sokoto da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Asibiti ba maganin suna so a taimake su ya yanka masa aiki. Akan wani 2030 wani 2020 wani 15 ta yaya za mu kasu ganin cewa an zo an faɗi cewa za a gyara gida a miliyan 180. Tsarin mulkin da ya ba shi kuma aka kira shi mataimakin gwamnan Kano. Wannan tsarin mulkin ne ya ba shi dama a tanadar mushi gida, a tanadar mushi office, a tanadar mushi kuma aikin yi. Wannan duk tsarin mulki ne ya ba da wannan damar. To Mala Ali ba sai ba gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba. To in haka ne ba sai a tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki. Ya so kuɗin a zo a sa su cikin wani sashen da zai taimaka wa Uba da Nijar kuma jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya. Mala Ali ai wata gwamnatin Kogin Sahul ba gidan da gwamna zai mataimakin gwamna zai zama Kogin Sahul tana kashe fai da wannan kuɗin. A gwamnatin shekarau an ware kuɗi sama da naira miliyan 500 an gyara guest house.
Jama'a muna fatan kuna nan ƙalaukar mai da muke a nan Washington, barkarku da zuwa ga shirin mana tsaka mai wuya. Shinkam ya maganar gyaran gidan mataimakin gwamnan jihar Kano a kaman kudin kuɗi kusan naira miliyan 100 take ratsa su kanawa ne.
A ni Malam Zakari sunana Mala Yau. Gaskiya magana wannan kuɗin gaskiya yau ya kamata a ware talaka musu wani aiki fi sabilillahi.
Sunana Maryam Jari. Kuɗin da za a gyara gidan mataimakin gwamna wannan miliyoyin kuɗi malala gashin tinkiya sun yawa. Magana ta Allah ya kamata a rage. Saboda halin da ake ciki mutane suna cikin wani hali a ce an dauki wannan malala gashin tinkiyan kuɗi an gyara gidan deputy gwamna gaskiya bai dace ba. Gwamnati ta yi nazari ta yi tunani akan wannan abu.
Lokacin da muka faru magana shirin gwamnan jihar Kano wato Abdullahi Umar Ganduje na ya kashe naira miliyan 180 domin yin kwaskwari ma ga gidan da yake son mataimakinsa Hafiz Abubakar ya tare a ciki. Ɗaya daga cikin masu muhawara akan wannan maganar Musa Ɗanburni na jam'iyyar PDP ya ce ciki gwamnatin ta Kano sosai akan wannan ƙuduri nata musamman da yake a cewar shiga shahar ana korar mutane ma'aikata saboda waya tanadi kuɗi. To wannan kalama a cewar ɗaya abokin muhawarar wato Murtala Zainawa na APC abin dariya ne a cewar ɗan PDP ne yau yake zargin ɗan APC da mundana ko almubazananci. To ko su mutanen na PDP ya suke ji da wannan martani?
Ai wannan magana ma da yake yi zance ne. Saboda haka wannan mutane da muke Kano muka hanga amma gwamnatin baya ta PDP ta yi ai ku ne kuka yi gwamnatin domin wanda ya sauka daga gwamnatin wannan ta hukai ne daga PDP yake. Kai ma daga PDP kake. An taɓa yin irin
wannan gyara.
An ba da gyaran gida a kan miliyan 180 a can da kuka yi gwamnatin a baya ai da kai aka yi wancan ma. Wata ta bayar ma daga PDP kuka fito. Kuma tare da ku muka yi PDP. Amma magana nake ta yanzu mutane da aka faɗa za a yi tattalin arziki ya kare za a yi tsantseni za a kula da abubuwa an rage abubuwa. Dan ba maki muka yi da muka ji wannan. Domin yau gurin nan da za a gyara kana zancen gidaje ne da yawa ko kuma gidaje ne ba ɗaya ba biyu gidaje ne zan guda takwas. Amma dai gidan da mataimakin gwamna zai zauna ake magana. Ko guda nawa ne akan kuɗin da ake magana. Ka tuna ko yanzu a zancen da ake akwai malaman makaranta da suke zancen kuɗaɗensu a wannan gwamnati. Akwai ɗalibai da suke zancen kuɗaɗensu na koma a wannan gwamnatin. Akwai mutane suke shiga cike da biyu suna ambata asibiti ba magani suna so a taimake su ya yanka masa aiki. Akan wani 2030 wani 2020 wani 15 kuma yanka su. Ta yaya za mu kasu ganin cewa an zo an faɗi cewa za a gyara gida a miliyan 180.
Amma Alhaji Musa magana da Alhaji Murtala Dazi yake ce ko addinin musulunci ma yana son mutum mai mukami irin na mataimakin gwamnan Kano a ce yana zaune a natsatsen gida tsaftataccen gida gida mai kyau gida na kima mai martaba da sauransu.
To Mala Ali ba sai ma gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba. To in haka ne ba sai a tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ya so kuɗin a zo a sa su cikin wani sashen da zai taimaka wa Uba da Nijar kuma jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya.
Alhaji Murtala me yasa ba za a
Mallam Ali ai tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan Kano
wannan tsarin mulki ne ba shi dama a tanadar mushi gida a tanadar mushi office a tanadar mushi a tanadar mushi kuma aikin yi wannan duk tsarin mulki ne ya bada wannan damar amma abin da nake so malam dan Musa dan Binni ya tuna cewar wannan gwamnatin da ta APC ta karkara a karkashin jagorancin Dr. Allah Umar Ganduje ita ce gwamnati shine gwamnatin da ya fara fitowa bayan shugaban kasa ita yayi da bashi daga kashi 50 duk komishinoni da masu bayar shawara da duk waɗansu ma'aikata wanda suke wanda suke da dawonin siyasa a kansu sun yanki albashin kashi 50 zuwa 100 domin a samu kuɗin da za a ci gaba da tallafawa jama'a da ba da ruwan sha da ciyar da yara a makarantu ba su uniform da kai su kasashen waje da irin kyawawan ayyuka wanda dama suka fara da shi da gwamnan sannan Dr. Ali Musa Kwankwaso lokacin da yake mataimakin gwamna wannan har yanzu wannan aikin shi aka dora akai na ce da jihar Kano gaba na yin gadojin sama na yin hanya na sa wutan lantarki na kai yara kasashen waje su karatu na ba gina asibitoci na ba da magani a asibiti da ba wa mata jari da samun
to amma Alhaji Murtala kamar da shi da
Alhaji Murtala Musa Dan Binni an ba da aikin gina matatan ruwa a biliyan 12 ba a samu ruwa ko galan da a ciki ba a gwamnatin Dan Binni an yi abubuwa wanda yake ba ma za ka yi ma ka nuna cewar ma ga wani abu da ake na ci gaban wanda zai nuna maka cewar ma yau har za ka bincika wannan aikin ya yi tsada ma ko bai yi tsada ba babu ma aikin sai dai kawai ɗaya kuɗin ka sai ma take ba da aikin yin ma abu to a ce ko ya yi tsada ko a dinga majadala ma ana ganin ka ga abu sai mai adalci domin wata gwamnatin ma ba ta da abin da za ta nuna sai dai kawai ɗaya kuɗin
al'umma yawa
wannan gwamnatin
to ina zo Alhaji Murtala mu rinka muna takaitawa muna da lokaci za mu zauna sai mun gama komai tukuna mu rinka muna da abubuwa da yawa kafin in bayo shi Alhaji Musa dama ya maida murtani kan wannan zargin da kake musu na batun madatsun ruwa da shauransu magana da shi Musa Dan Binni da zai yake cewa idan ka ce gidan da shi mataimakin gwamna yake ciki a yanzu ya fi wanda ake neman a gyara me yasa ba za a yi dan kwaskwari ma da ba za ta ci kuɗi naira miliyan 180 a gidan da yake bai ci gaba da zaman sa ba me yasa ba za a gyara masa inda yake zaune ba ne
Mala Ali ai wata gwamnatin ko gidan Sabu ba gidan da gwamna zai mataimakin gwamna zai zama ko gidan Sabu tana kashe fe da wannan kuɗin ni a gwamnatin shekarau an ware kuɗi sama da naira miliyan 500 an gyara guest house ba gidan da dukki gwamna zai zauna ba ko gwamna guest house wanda za a zo wannan zaka san da kai ne ke bai zo ya zauna a sharholi a cikin kuɗin an ware wajen miliyan 500 da wani abu an gyara gidan guest house so ina kake magana kuma mataimakin gwamna da zai zo ya zauna da iyalansa da
ƴaƴansa wanda ake ga da miliyan
500 ya bashi dama a bayan fada ana magana akan miliyan 180
dan mutane su san da wani gida kake magana ai ka bata ka faɗi gidan hawaye na wuri kaza an kashe miliyan 100 kaza aka ga wannan ce mutane su ga ne da kai da a sanin
ba ka san ba ka gana duk ba ka san gida ga hawo din da shekaru ba ka san gida hawo din da shekaru ba da kai ka yi aka yi wannan ba ka sani ba
a ni ban sani ba amma in ka
faɗa da wani kenan sani kuma da wani kenan ba da kai gwamnatin bare ko
ka faɗi wani gidan da ka sani an kashe kuɗi ka ba a lokacin Malam Ibrahim shekaru
shine nake ga ba ko shi wannan gidan da ake magana da shi a lokacin da ci gwarno ne ga ciyo sa na an kashe masa kuɗi a naira miliyan 400 saboda haka akwai irin waɗannan gidajen da guest house ɗin ka duba wannan Sokoto Road ka je gani gidajen guest house na Sokoto Road da challenge na cin gidan gwamnati nawa ne an kashe kuɗi ya fi naira miliyan 500 akan za a gyara gidan wannan wani gidajen a lokacin ma da Dr. Rabi Musa ba da sababbin gidaje ne sababbin gidaje ne amma aka ce an san gyara wannan miliyan 500 da wani
abu gida ne lamba ta ba da aka kashe wannan kuɗin wanda mutane za su ji mutane kano su ji mutane
kuma idan nace da kai amma idan ka sani ba ai idan dubi gaba
ne haka dole kake
idan nace da kai da Dr. Sokoto Road haka an zama da gyara wannan da kake gwamnati ne gwamnati kuwa ya san su in nace da kai
ka san da gwamnati
su ne kuwa ya san su
abinda muke magana abinda muke shi ya shafi mu ne wannan ya shafi al'umma mutane tun da muke cewa an shiga wani yanayi da ake tattalin arzikin kasa wasu abubuwa ana tattauna ana yiwa domin a zauna a samu abin da za a kafa ko ina kowa ji ana yi da shi noman demokradiya
ba ne gaskiya ne ba
Musa a kansa ne muke magana dan gyara domin mutane tun da suke cewa za a iya kuma abubuwa za su zo su wakana amma idan adana fito da irin wannan a kawai kwaskwari na gida za a kashe miliyan 180
an shara an ce su je su zauna sai an tantance su 2000 za ta dauki miliyan 25 kuma asibitoci da suke buƙatar magani wa'an sa lafiya suna ba da kuɗi wa'an su wurare ana sayar da magunguna
ina zuwa Alhaji Musa Alhaji Murtala ni ban san musamman mu da muke nesa da ku mutanen da suke nesa da Kano wannan gidan da kace an kashe miliyan 500 wajen gyaran gidan bakin nan a ina wannan gidan yake ne a Kano ko
ba gida bane gidaje muna da akwai guest house na Kano Tech Gamma a Sokoto Road amma gida kai ne a Commissioner Road akwai gidaje na Kano Tech Gamma na Gamma na cikin Gamma House waɗannan gidaje duk lokacin da aka a lokacin nan gwamnatin Ibrahim Shekarau ta ba da sanarwa cewa ta gyara gidajen masokar baki a miliyan 500 da wani abu wannan a lokacin da aka ba da wannan sanarwa sannan muka bar gwamnati 2003 sannan gidajen waɗansu ma a wannan shekara aka gina su
yawa sannan to ina zuwa Alhaji Murtala Alhaji Musa Dazu kana maganan cewa mutun yanke albashi da wani da akwai zargin da shi Alhaji Murtala yace an ba kun ba da kungilar naira biliyan 12 na madatsun ruwa kuma ba ruwan ina gaskiyan wannan zargin wa gaishe ku. To bari mu tsaya anan sai Allah ya kai mu lana wato mu zo mu ci gaba. Ko bayan maganar ayyukan da su tsohon gwamnati Ibrahim Shekarau suka taba bayarwa zamu tunkari maganar jita-jita da wasu suke bazawa a nan cikin Kano cewa wai saboda barakar da aka ce ta barke tsakanin shi Kwankwaso da Ganduje wai ana shirin za a so mu cire sunan Kwankwasiya daga wasu ayyukan da gwamnati da gabata wato shi Kwankwaso ke nan yayi a mai gurbin waɗannan ababa din da Gandujiya. Gaskiya ne wannan maganar to sai ku tsamaya zuwa wannan shiri rana wato yin Allah ya kai mu yanzu dai muna gode wa shi Alhaji Murtala Zainawa da Alhaji Musa Danburni da kuma musamman wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimake mu muka hada wannan shiri a madadin su duka Ali Mustafa Sokoto ne a Washington
to a shirin mu na hantsi za a ji cewa
yanzu haka hukumar yaki da rashawa ta EFCC ofishin Shehu Ali Maso Gabas dake garin Gombe tana tsade da mataimakin shugaban jami'ar jihar Adamawa dake Mubi Professor David Shell da kuma shugaban hukumar jami'ar Manjo General Haladu Hananiya mai ritaya
amma yanzu dai ga labaran duniya amma a takaice
wani rahoto na nuni da cewa kaci 90 cikin 100 na tsuntsayen ruwa suna cin ababa dangin roba kuma kusan kashi waso kusan dukan tsuntsayen za su ci roba kafin shekara ta 2050 bisa ga wani rahoton binciken da aka gudanar rahoton da aka fitar jiya Litinin a wata majallar binciken kimiyya ya ce kasa da kashi 5 na tsuntsayen ruwa suka dauki wato suke da roba a jikinsu a shekara ta 2060 kafin masana'antun roba su habaka masu binciken sun ce sun gano roba iri-iri a cikin tsuntsaye da suka hada da balo da robobin wasan wuta da robar kunna taba da kananan motocin samfarin kira da kuma kayan wasan yara. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazana da ke bukatar matakin gaggawa bayan isarsa Alaska jiya Litinin domin fara wata ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin kasar da nufin jawo hankali kan batun canjin yanayi. Yace yanzu sauyin yanayi ba matsala ce da ke nesa ba, matsala ce da ke faruwa a nan yanzu haka. Zahiri ma sauyin yanayi na faruwa cikin sauri fiye da matakan da muke ɗauka domin ganin an shawo kansu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel 7,000 da mai neman jam'iyyar Republic wato Democrat ta tsaida ta takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take ma'aikatar.
Da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin in sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Malam Mani Habu da Malam Nuhu mai kuɗi dodo da za a ɗaura auren ƴaƴansu Abubakar Mani da Farida Nuhu a garin Kaɗanya da ke jihar Katsina ranar Asabar mai zuwa da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ikwa. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Grace Afiyar Abdu wacce ta taya ni da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.